Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Litini 24 ga watan Janairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Yusuf da kanin labarai.
A karan farko, sojoji a Burkina Faso sun gudanar da zanga-zanga. An fara wani taron sulhu a game da yaƙi a Afghanistan. Haka zalika za a ji cewar Amurka na ƙara gargaɗin Rasha a kan cin zalin Ukraine.
To, kani labarin kenan. A babin rahotanni za a ji cewa ‘yan ta’adda sun kashe mutane kimanin hudu a jihar Taraba baya ga sauran ɓarna da suka tafka. Za kuma a ji cewa mutane kimanin biyar sun mutu a wani rikicin ƙabilanci a ƙarshen mako a jihar Filatan, Najeriya. Idan mun nufi babban birnin tarihin Najeriya Abuja kuma, za a ji ƙarin bayani kan yadda 'yan sanda suka damƙe wani mugun ɗan gida da abokansa.
Shi Abdul dama yana zama da shi ne kamar yaron gida, to shi ne ya kawo abokanansa guda biyu sai suka daura wannan doktor da abokin shi sa suka sassara suka kashe su sai suka gudu suka tafi da kuɗi wai a envelope dololi.
Kamar kowace ranar Litini, yau ma za a ji shirinmu na ciki da gaskiya wanda Sarfilu Hashin Gumel ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, tare da fatar an wayi gari lafiya. Sojoji a Burkina Faso sun gudanar da zanga-zanga a wasu barkokin kasar domin neman koran manyan hafsoshin sojan kasar tare da ware wasu ƙarin kayan aiki a yayin da aka kwashe shekaru bakwai ana gwabzawa da masu kaifin kishin Islama. Hukumomi sun ayyana dokar hana fita daga karfe 8 na dare har illa ma sha Allah, kuma ma'aikatar ilimi ta ce za a rufe makarantu daga yau Litinin zuwa gobe Talata a duk faɗin ƙasar. A safiyar Lahadi ne aka sanar da samun tashin harbe-harbe a sansanonin soji da dama, lamarin da ya sa ake fargabar sake juyin mulki a ƙasar da ke fama da rikici a yammacin Afirka da ke fuskantar mamayar sojoji. A halin da ake ciki, masu zanga-zanga sun nuna adawa da yadda gwamnati ke shawo kan barazanan masu jihadi, sun kuma ƙona shalkwatar jam'iyya mai mulki. Sai dai gwamnatin ƙasar cikin gaggawa ta musanta raɗe-raɗe da ake yi na cewar za a yi sulhu, kuma jerin bukatu da sojojin 'yan tawaye suka gabatar ba a yi maganar yunkurin hamɓarar da shugaba Roch Christian Kabore ba, tare da jaddada bukatar samar da ingantaccen dabarun yaƙi. An fara tattaunawar kwanaki uku a tsakanin tawagar Taliban ƙarƙashin jagorancin muƙaddashin ministan harkokin wajen ƙasar Amir Khan Muttaki da gwamnatin Norway da wasu ƙasashen ƙawance a birnin Oslo, a daidai lokacin da ake fuskantar taɓarɓarewar al'amuran jin ƙai a ƙasar ta Afghanistan. Taron na sirri da aka fara a jiya Lahadi ya sake haifar da muhawara kan ko sun halasta gwamnatin ta Taliban. Mataimakin ministan al'adu da yaɗa labarai na Taliban ya aika da saƙon muryar Muttaki a shafinsa na Twitter, inda ya bayyana fatan tattaunawar da za a yi a Norway za ta zama ƙofar ƙulla kyakkyawar alaƙa da yammacin Turai. Norway ta jaddada cewar ziyarar ba yarda da gwamnatin Taliban ba ce, amma wani jami'in Taliban ya ce wannan mataki ne na farko. Wasu masu zanga-zanga sun taru a birnin Oslo domin yin Allah wadai da taron. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gargaɗi Rasha a jiya Lahadi cewar Washington ta san dukkan dabaru da Moscow za ta iya amfani da su don durƙusar da gwamnatin Ukraine, amma za a ci gaba da shiga tattaunawar diplomasiya da fatan ganin an sassauta tashin hankali a gabashin Turai. Blinken ya ce tabbas yana yiwuwa diplomasiyar da Rasha ke aiwatarwa ta hanyar yin shawarwari ne kawai, kuma hakan ba zai shafi yanke shawarar su ba game da mamayewa ko wata hanya ta daban ko a'a a Ukraine. A cewar Blinken, a wata tattaunawa da gidan talabijin na NBC suka yi da shi a cikin shirin Meet the Press, amma muna da alhakin ganin tsarin diplomasiya ya tabbata. A wata hira ta daban da gidan talabijin na CNN ya yi da shi a shirin State of the Union, Blinken ya yi watsi da cewar nan take Amurka za ta kakabawa Moscow takunkumi mai tsanani na tattalin arziki wanda ta sha alwashin yi idan shugaban kasar Russia Vladimir Putin ya mamaye kasar Ukraine. Russia ta tara dakaru sama da 127 a daidai iyakarta da Ukraine, tsohuwar jamhuriyar Soviet.
To, an jima kaɗan, Yusuf zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda wasu 'yan ta'adda ko 'yan fashin daji suka kashe mutane aƙalla 4 a jihar Taraba, suka sake dawowa kuma suka fatattaki masu biso. Salisu Muhammad Garba gare ka.
Al'amarin ya faru ne a ƙauyen Wurƙoki da ke ƙaramar hukumar Gasol a jihar Taraba, inda 'yan bindigan suka kawo hari wa al'umman wannan yankin, suka yi ta harbe-harbe, a nan kuwa suka yi nasarar kashe mutane uku nan take, mutum guda kuwa garin Gudu suka harbe masa ƙafa, ya faɗi cikin ciyawa daga bisani suka cillawa ciyawar wuta. Wani wanda ya tsere da ƙyar a yayin da aka kawo wannan harin, mun tattauna da shi tare da alƙawarin cewar ba za a ambaci sunansa ba.
Da yamma misalin karfe 5 na zaune sai na ga waɗansu mutane suka zo da kayan soja, muna ce ko soja ne suka shiga gari, a sai ba soja ba ne, suka zo suka kama harbe-harbe, suka harbi mutane uku a gabana. Na rasa inda zan yi, ina neman hukuma, kuma bai zo ba. 12 na rana ba mu ga hukuma ba, mu ka ɗaukai su muka kai su gidansu.
Daga bisani al'umma suka zo domin yi wa waɗannan gawawwakin jana'iza, sai dai 'yan bindigan sun sake juyowa a yayin da al'umma suka watse a makabarta. Haka nan kuwa aka bar gawawwakin nan kwance. Ɗaya daga cikin wanda ya tsallake rijiya da baya a wannan makabartar shi ma ya shaida mana cewar
muna nama makabarta muna tonewa, shikenan daga wurin muka bar manyan malaman mu suna nan a wurin gawa zuwa an yi ma su sallah sai su, shikenan aka buga mana waya daga sandir da shi aka ce mana wanda aka gasu su 7 domin kada fa su zo su same mu wuri daya. Mu yi kokari fa mun gudu da kefa muka sa muka sallake rijiya da baya, muka wasa daji, wasu kuma ba sa inda suke ba, mata da maza da yara kuma kankanana, haka aka zuba daji ana ta gudu.
DSP Usman Abdullahi shine mai magana da yawo rundunar 'yan sandan jihar, ya shaida mana cewar
shi wannan ƙauyen Wurɓoki ƙarƙashin ƙaramin hukumar Gasol wadda masu garkuwa da mutane don su karɓan fansa sun kai hari wannan ƙauye, inda aka samu salwantar rayukan mutane uku, su aka jikatar wasu kuma daga ciki kuma an ƙoƙona gidaje.
To, kowane ne wake da hakkin jirge jami'an tsaro a wannan yankin? Tambayar kenan da na yi wa ambasada Hassan Jika Ardo wanda ke zama da tijo a jihar Taraba kuma mai faɗa a ji a jihar.
Gwamna shi yake da hakki, kuma in ma rahotanni ne ake so a kawo wa gwamnatin tarayya, to gwamnatin jiha ita take da hakki, wajibi ne ta tsaya tsayin daka kuma ta tallafawa jami'an tsaro.
Matsalar kashe-kashen dai ya dade yana ciwa al'umman jihar Taraba tuwo a ƙwarya, wanda kowane lokaci kamar kullum jami'an tsaron dai za su ce suna iya nasu kokari domin ganin an shawo kan wannan matsalar. Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To, a gaida Salisu, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ga Yusuf da kashi na biyu na labaran duniya.
Dubban masu zanga-zangar adawa da rufe fuskoki da umarnin allurar rigakafi sun yi tattaki a cikin birnin Washington DC a jiya Lahadi don nuna adawa da shirin gwamnatin Biden game da takunkumin rufe fuska da manufofin rigakafin. Masu zanga-zangar sun taru ne a bakin ginin tunawa da tsohon shugaban Amurka Washington, sannan suka yi tattaki zuwa wurin tunawa da Abraham Lincoln. Masu zanga-zangar suna rike da kwalaye da rubutun cewa a nuna ƙauna ba tilasci ba, kuma tilastawa ba zaɓi ba ne. annobar COVID-19 ta kashe akalla mutane 860 a Amurka, kuma wasu sama da miliyan 5.5 sun mutu a duk faɗin duniya. A tsawon shekaru biyu da aka kwashe ana fama da cutar, kuma ta yi muni da tattalin arzikin ƙasar. A ranar 13 ga watan Janairu, kotun kolin Amurka ta hana shugaba Joe Biden kaddamar da kudurin shi na rigakafin COVID-19 ko na yin gwaji ga manyan 'yan kasuwa, manufar da alkalai masu ra'ayin mazan jiya suka ɗauka cewar bai dace ba kan rayuka da lafiyar Amurkawa da yawa, yayin da suke amincewa buƙatar allurar rigakafi na tarayya don warware kiwon lafiya a ƙasar. Dakarun ƙurdawa da ke jagorantar sojin Syria Democratic Forces SDF da ke samun taimakon sojojin Amurka sun ƙara tsaurara matakan killace wani gidan yari da ke ɗauke da waɗanda ake zargi 'yan ƙungiyar IS ne, bayan da fursunoni suka ƙwace gidan yarin, kamar yadda mazauna yankin da jami'ai suka bayyana a jiya Lahadi. Akalla fursunoni 70 ne aka kashe a harin da aka kai a gidan yarin da ke arewa maso gabashin Syria, wanda ya fara tun daga ranar Alhamis da ta wuce.
To, a gaida Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu, wanda zai sake kai mu Najeriya, inda wani rikicin kabilanci da ya faru a ƙauyen Don da ke kan iyakar ƙananan hukumomin jihar Arewa da Basa a jihar Plateau a ƙarshen mako ya yi sanadin mutuwar mutane 5. Tuni dai aka girke jami'an tsaro a yankin. Daga Jos ga Zainab Babaji da cikakken rahoton.
Bayanai da na samu daga bangaren Fulani na cewa an kashe musu yaro ne da ke kiwon dabbobi ba tare da yayi barna ko wani tashin hankali ba. Mataimakin shugaban kungiyar Miyetti Allah a karamar hukumar Basa, Alhaji Yau Idris, ya ce wani da ya tsira daga harin ne ya bayyana cewa maharin ya zo ne ya harbi yaron da bindiga a wuyansa.
Wasu yaran mu suna kiwo cikin duwatsun na Don kasa din nan. Kawai wani ya fito yana sanye da jar riga, ya zo ya kori yaran nan, ɗaya ya gudu ya tsira, ɗaya ya zo ya kama shi ya harbe shi a daidai makogoronsa na wuya nan ya harbe shi ya kashe shi.
Kamar da bindiga kenan?
Da bindiga.
Yana kiwo ne ko a ce ya yi barna ne ko ya ci musu gona ko wani abu?
Yana kiwon shanunsa ne, wurin ma tun da aka halicci duniya ba a taɓa noma wurin ba, cikin duwatsu ne inda ba a noma ma.
Amma an iya gane wanda ya harbe shi?
A ba a iya gane wanda ya harbe shi ba, ya zo dai ɗan da ya tsira ce mutumin yana sanye da jar jaket a jikinsa amma yana rike da bindiga.
To, amma kun yi rahoto ma jami'an tsaro?
Na je tare da DPO na rance mashi, ya ɗauko gawar ya kawo shi har gida. Wallahi ni abun mamaki ne, saboda mun kudura kanmu cewa zaman lafiya tsakanin mu da wuraren nan gaba ɗaya, domin mun yi mitin satin da ya wuce a Basa, an ajiye mu ma wani kar a ji mu shi ko ina, kuma an ce in dai aka ji mu shi a wani bangare za a zo a kama shugabannin wuraren. Kuma to gashi nan yanzu abun da ya zo ya faru, yanzu muna zuba mu wa'annan da suka ɗauka mu alkawari, mu ga abun da jami'an tsaron za su yi a kai.
A ɗaya ɓangaren kuwa mutane 4 ne suka rasa ransu a harin na Don, wanda bayanai ke cewa suna wurin haƙan ma'adinan kuzane maharan suka fara musu. Mai magana da yawun ƙungiyar raya ƙabilar Irigwe, David Simalison, ya ce maharan sun kai musu farmaki ne na ba gaira ba dalili.
Yanzu yara sun je nema abun da bukata a wurin kwace kasa aka kawai dai Fulani suka zo suka musu wuta har suka kashe wayansu a cikinsu. Kamar yadda kin sani, an kashe mutanen goma sha takwas a wannan wata. To, abun ya zama kamar wani recurrent death ne ma kasa.
Mutane nawa ne aka kashe a jiyan?
Mutane 3.
Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Plateau ASP Gabriel Uba ya tabbatar da aukuwar lamarin, inda ya ce sun tura jami'an 'yan sanda wurin da lamarin ya auku don tabbatar da zaman lafiya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To, a gaida Zainab, yanzu kuma bari mu kada babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda za a ji ƙarin bayani kan yadda 'yan sanda suka kama wani ɗan gida da abokansa da ya gayyace su suka kashe mai gidansa tare saboda su marsa ta. Hassan Maina kaina gare ka.
A dai watan jiya ne aka yi wa wani likita Dr. Obiseke Donald Ibe da abokinsa Ezekiel Odoja kisan gilla a gidansa da ke nan birnin Abuja ta hanyar yayyanka su da wuka. Likitan wanda ya tsara yin tafiya zuwa kasar Amurka washegarin ranar da aka yi masa wannan kisan gilla. Makisan nasa sun yi awon gaba da wata dallaliyar motarsa da ya so sabuwar fil watanni biyar da suka wuce da katin fil da kuɗi. Da kuma waɗansu kuɗaɗensa wato dalolin Amurka da kuma jakarsa ta yin bulaguran. A wani hoɓɓasa irin na aiki da cikawa, rundunar 'yan sandan babban birnin tarayya Abuja ta gano tare da kamo yaron gidan wannan likita da ya haɗa kai da wasu abokanansa guda biyu suka tafka wannan aika-aika. Kwamishinan 'yan sandan birnin Abuja CP Babaji Sunday ya gabatar wa manema labarai yaron gidan wannan likita mai suna Abdulsalam Ibrahim. Da kuma abokansa Fidelis Ezekiel da Filemon Husaini da ake zargi da kashe wannan likita da abokinsa. DSP Josephine Ade ita ce mai magana da yawun rundunar 'yan sandan babban birnin tarayyar.
Muka samu distress call sai da muka je 'yan sandan mu suka shiga muka gani yanda dai wani an daddaura su an tsatsara su an kashe su. To muka yi ta bincike Allah kuma da ikon sa muka samu nasara muka kama wani Abdul. Shi Abdul dama yana zama da shi ne kaman yaron gida. To shi ne ya kawo abokanansa guda biyu sai suka daura wannan doctor da abokin shi sa suka tsatsara suka kashe su sai suka gudu suka tafi da kuɗi wai a envelope dololi wajen dola 1,000.
To shi kaman ya ake ko kama shi
kai muna ta investigation ne. To dama ba a ga motan shi doctor ba da wayan su kaya a gidan kaman ATM wayan shi ba mu samu ba. To muna bincike dai bincike muka zo muka samu mota daga nan muka bar mota inda muka gani muka samu mota din amma mun sa 'yan sandan mu a farin kaya suna dubawa sai Abdul din ya dawo zai zo ya dauki motan annan ne 'yan sandan mu sai muka kama shi daga nan shi kuma ya giya mana soran da suka yi aikin nan da su.
Yanzu suna ina kenan?
Yanzu suna nan a rufe a state CID namu muna shirya su za mu tura su kotu.
Kwamishinan 'yan sanda na Abuja kazalika ya kuma nuna wa 'yan jaridu kalin wasu miyagun mutane da ake zargi da satar mutane don neman kuɗin fansa da fashi da makami da kuma satar motoci su kimanin 15. Yana mai cewar za a gurfanar da su gaban kotu da zaran an kammala bincike. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan, a shirinmu na hantsi za a ji yadda ake kokarin yaki da yawan shaye-shayen mugan kwayoyi tsakanin matasa a jamhuriyar Niger.
Muna ganin yara wasu sai ka gani ma ya juya musu kwakwalwa har karatun nasu duk ya tabarbare. Tunda akwai wani ka na wani yaro har klaskin terminal da muka gani abin ya mishi yawa firamare dai abin tausayi ne. Abin ya yi yawa ka daga mulkin nan tunda akwai diya suna shigowa suna shaye-shaye bayan klasoshi. Mun samu yara NCGM.
To sai a bi mu a shirin hantsi don jin wannan rahoton. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16 22 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da ke bin kadin waɗanda aka zalunta da suka shafi marayu da ma'aikatan gwamnati musamman waɗanda suka yi ritaya da dai sauransu. A yau za mu ɗora ne kan batun korafin da ƙungiyar muryar masu buƙata ta musamman ta arewacin Najeriya ta yi ga shugaban hukumar da ke kula da buƙatun masu larura ta musamman na Najeriya. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Bilal. Kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin, a yau za mu ɗora ne kan ƙorafin da ƙungiyar masu buƙata ta musamman ta arewa ta yi ga hukumar kula da masu buƙata ta musamman ta Najeriya, wadda ke ƙarƙashin babban sakataranta, James David Lalu. Ita dai hukumar na aiki ne bisa sa idan ma'aikatar jin ƙai. An kafa hukumar ne don kula da buƙatun masu larura ta musamman, kama daga makafi na ido da guragu da kurame da duk wani nau'i na nakasa da yake buƙatar tallafi daga gwamnati. Ga tabakin shugaban ƙungiyar muryar masu buƙata ta musamman na arewa, Yari Musleman.
amma kowa shi ta zo dauko mutum waya dauke kudira a fashi a nan wanda bai san matsalar mutane masu bukata na musamman ba wannan kalubale ne sosai mu a tunanin mu wannan executive secretary bai gane cewa harkar gwamnati harka ne wanda yake yin ta a buɗe harkar gwamnati harka ne wanda yake bukatar tuntuba ba wai kawai mutum ya zo ne dinga amsa sunansa ba ai yanzu misali in ka dauko shi a bangaren jam'iyya na magana shine shugaban jam'iyya bangaren mutane masu bukata na musamman a matakin kasa amma ba za ka ga wani abin da yawa suke gashi nan saboda wannan hukuma kuma wannan shugabanci da suke rike da shi ga wani abin da aka yi musu ba wannan kalubale ne sosai mun da muke ta kokarin mu cewa mun kafa kungiya saboda yaki da ta'addanci da kuma rashin aikin yi ana samun mutane masu bukata na musamman suna ta'addanci wayan su daga cikin su amma dai a yadda cike da tunanin da muka yi rashin aikin yi ne to kuma gashi an ce a yi mana hukuma da babu da wannan hukuma duk ma'aikatar da muka shiga za a turare mu amma saboda wannan hukuma duk ma'aikatar da muka shiga sai a ce ai ga hukumar ku to kaga sun bata mana suna kuma sun kisse mu kama mutane balle a ce wannan hukuma ta yi abin da ake bukata ta yi to kaga mu a madadin mutane masu bukata musamman na Northern Nigeria da Savo Forum muna son mu tabbatar ma da shugaban kasa cewa mutane masu bukata na musamman na kasa gabaki ɗaya ba su daɗin wannan kudirin da aka ba wannan maso da menene baya aikin ne kamata a yi kuma har yau bai shirya don ya taimaka mutane masu bukata na musamman ba.
Amma Yerima Suleiman kun taɓa wani yunkuri ne ku gana da shi babban sakataren wannan hukumar kan wannan korafin da ku.
To gaskiya ni na je ofis ɗinsa ba sau ɗaya ba sau biyu ba ban same shi ba amma kuma na ya san ni na ba da sako kuma a koyaushe idan na mai test ya cewa muna so mu zo don mu zauna mu tattauna kan abubuwan da ya shafi mutane masu bukata na musamman ka gane a yanzu abin da duniya take kai wannan halin da kasar nan take ciki akwai rashin aikin yi yana da kyau a ce shugaba ya zama mai yawan sauraron mutane ya zama kofar sabo ɗaya yake amma ba wai idan yau ka zo gudun mutum ka duba kamar nisa in je ofis ɗin sai ka je a ce maka baya nan a ya fita to idan yana aiki ta mai ya mai yawa sai ya aje ya tafi sa a dan kan mutum ce da a dauki wannan commission ya kamata a dauko mutum mai lafiya ma ba shi da mu a tunanin mu an dauko dan uwan mu mai bukata na musamman da kila muna sa ran cewa zai taimaka mutane amma kuma sai muka zo muka fige wallahi yanzu duk inda muka je duk jihar da muka je muna cin kunya muna jin damuwa idan mutane masu bukata na musamman suka daga ido suka kalle mu sai su zo kamar cewa a wannan gashi an muna commission amma kuma da mu aka hada baki ake yaudarar su kaga wannan abu ne wanda ke bata ma mutane suna mu a tunanin mu koyaushe mu abinda muke korafi da shi koyaushe zama kofar sabo ɗaya yake in aka ce ga gyara ya gyara amma dai ana son tabbatar muku da cewa gaskiya a yadda commission take tafiya a yanzu wallahi gara ma a ce babu ta saboda a halin da ake ciki har yanzu mutane masu bukata na musamman ba su da wata mafita har yanzu mabarata sai karuwa suke yi to yaushe za a zo ana gwamnati haka Malam Nasiru kuma mutane masu bukata na musamman sun fi kowane mutane shan wahala.
Idan muka leƙa ga shugaban hukumar kula da masu larura ta musamman ta Najeriya James David Lalu a makon da ya gabata ya bayyana mana ayyukan da hukuma take yi da kuma ayyukan da ta sa a gaba.
Mr. James David Lalu akwai wani shugaban shi wannan shugaba na makafin da yake zaune a Kano Yerima Suleiman ya ce ba kowa kake saurara ba akan wannan mukamin sai mutanen da ranka yake so ne kawai kake zaba kake tafiya da su in kuma ka ci gaba da tafiya haka da yawa na kasa su ba za su amfana daga aikin wannan hukumar ba.
Allah sarki Allah sarki nagode don tambayan da kai a cikin gaskiya abin da yake faruwa a cikin nan gurin nan yau muna yabuwa a buɗe hannu saboda haka wani lokaci mutum zai zauna wani guri zai tunanin wani abu a cikin zukatansa da ba shine take faruwa ba kuma a cikin gaskiya yau da kuke gani a cikin ofis na yau jama'a da suka zo wayin nan program ni ma da yawan su ban waye su ba na gasar su da aka ba su kudi da kasu su 50,000 a nan a Najeriya yau da aka tattara su yau ban isa in ce cewa na waye 5,000 a cikin su ban isa in ce na waye su ba saboda haka abubuwa da ya faru lokacin da za a diddiba jama'a an kikiran na kasar su daga kowane state sun zo zo na Abuja aka musu training wanda suka zo aka musu training ba dukan na waye su ba sun koma gida kowa ya je neman na kasar su a cikin anguwanci da kuma garin shi ya hara da tare da gwamnati aka tattara sunaye guda 50,000 aka kawo mana. Banda kai don wani ya ce cewa idan bai waye ni ba ko kuma ban waye shi ba bai samu albarka wannan fushin ba to bai fada gaskiya ba.
Mr. James, ya zaki ka wanke kanka cewa kowa kana tafiya da shi ya zama sabanin wannan zargin da su waɗannan ƴan ƙungiyar makafi suka yi maka?
Lakashin gaskiya kan muna iyakacin kokarin muna tafiya da kowa. Yau wannan program da ka gani yau da ta faru yau, shugaban makafai gabaɗaya a Najeriya yana ciki ya zo. Shugaba kuma a cikin program da ganshi nan muna da jama'a an kaya an gayyaci jama'a guda 13 ne, kuma kimamin guda uku hudu kai a cikin su gaba daya makafai ne. Saboda haka sun zo sun shiga ciki sun yi abin da kuma ya dace. Saboda haka wani lokaci abubuwa irin wannan da ya tashi ka san shugabanci daga nan ba abin wasa bane, abin akwai nauyi. Saboda haka idan mun tashi aiki dole ne a cikin makafai akwai shugaban makafai za mu damu samun marmagana. Akwai wayanda kuma suna nan barakaba za mu samu musamman shugabansu zama marmagana. Sai kuma na kurame za a yi magana da shugabansu. Kowane kungiya tana da shugabanta. Saboda haka ba ta tashi irin wannan dole ne mu haɗa hannu da shugabanaye. Sai daga shugabanaye sai gangara ya samu jama'a sai komai da komai tafi yadda ya dace. Yau Allah yau da yadda Allah ka gama tare da kai yau shugabanan na kasa suna Najeriya gaba ɗaya yana nan nan gurin nan. Saboda haka ya nuna aiki muna tafiya tare kenan da juna. Saboda haka duk wanda yana da ya ji haushi da wani abu sai ya hakuri ya zo sai mu haɗa hannu da mu ci gaba wannan doka da Buhari ya saka hannu a kai da kuma wannan kwamishin da aka bude kwamishin da gantan nan ba nawa ba ne, ba kayan babana ba ne, ba kayan gado ne na zo na gata nan gurin ba kwana ya wuri. Shekara hudu da yadda Allah Allah kai mu rai da lafiya masai na zai kare don koma gida wani zai so watakila ma gobe wanda yake kuka a kaina Allah zai daura shi nan.
Masu sauraro, kun dai ji dukkan bayanan da dukkan bangarorin bisa gabatar. Yanzu kuma abin yi shine za mu jira mu kuma saka idan ganin taron da zai gudana tsakanin hukumar masu larura ta musamman da kuma wannan kungiyar muryar masu larura ta musamman don samar da hanyar da za a haɗa hannu a samar da cigaban da zai inganta rayukan dubban masu fama da larura ta musamman a duk faɗin Najeriya. Sai a biyo mako mai zuwa idan mai duka ya kai mu domin jin wani sabon shiri. Yanzu a madadin Nasura da Mail Hikaya da ya taimaka harshe wannan shiri ya zo gare ku. Ni ma dugun shirin Sarfila Hashin Gumel nake cewa mu kasance lafiya.
To gaida Abban Iro da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman fa a taƙaice.
Sojoji a Burkina Faso sun gudanar da zanga-zanga a wasu barkokin ƙasar don neman korar manyan hafsoshin sojan ƙasar tare da ware wasu ƙarin kayan aiki. A yayin da aka kwashe shekaru 7 ana gwabzawa da masu kaifin kishin Islama. An fara tattaunawar kwanaki 3 a tsakanin tawagar Taliban karkashin jagorancin mukaddashin ministan harkokin wajen ƙasar Amurkan Muttaki da gwamnatin Norway da wasu ƙasashe a birnin Oslo. Kana an ji cewar sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gargadi Rasha a jiya Lahadi cewar Washington ta san duk dabaru da Moscow za ta iya amfani da su don durkufar da gwamnatin Ukraine, amma za ta ci gaba da shiga tattaunawar diplomasiya da fatan ganin an sassauta tashin hankali a gabashin Turai.
To masu sauraron mu, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi ƙarfe 8 kenan agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi wanda ya daidai da ƙarfe 7 agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatar da shirin da Jumba Hamza da ya taimaka wajen haɗawa, sai kuma injiniyanmu na yanzu Carl Stalin. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.